إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na talata. Yau muna 9 ga watan Ramadan, hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1445, wanda kuma yake daidai da 19 ga watan 3 miladiya ta 2024. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul Hajj.
Mu'minun.
Afwan. Muna cikin tafsirin suratul Mu'minun. Wanda muna cikin tafsirin sura binan, muna cikin tafsirin ayatana walladina hum.
Za mu tashi 8. Wanda mu tashi ayata 10.
Eh, walladina hum li amanati, ba mu kammala ta ba.
Na'am.
Walladina hum li amanati wa ahdihim ra'u. Kafin mu shiga, muna so mu miƙa ta'ziyar mu ga ƴan uwanmu, ko bisa rasuwar ƴan uwanmu a harin da aka kai wa sojoji a Delta State 14 ga wannan wata, wato watan uku shekarar miladiya, wanda sun tafi domin su wato sasanta wani rikici da yake faruwa a wani ƙauye ko a wani gari a cikin Delta State. To amma sai aka samu wasu ƴan ta'adda wanda suka yi musu kwantan ɓauna, suka halaka kusan sojoji 17, yawancinsu musulmi ne. Akwai mutum ɗaya da ba a gan shi ba, shi ne na 18. Da haka ‘yan uwan musulmi da suke cikin wannan tawaga, sa su a addu’o’inmu, Allah subhanahu wa ta’ala ya yafe musu, Allah ya gafarta musu, Allah subhanahu wa ta’ala ya yafe musu kurakuransu, Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya yalwata musu makwancinsu, ya haskaka musu kabarinsu, Allah ya sanya aljannar su zo su ce makomarsu. Abinda suka bari a baya, Allah subhanahu wa ta'ala ya kula masu da su, ya jibinci al'amuransu. Waɗanda ma ba musulmi ba da suke cikin wannan abu da abin ya faru ga su, muna miƙa ta'ziyar mu ga ƴan uwansu. Allah ya ba su juriya da haƙuri da dangana, kuma su ma Allah ya kula da bayansu. Muna miƙa ta'ziyar mu ga duka shugabannin sojoji wanda irin wannan abubuwa yake ta faruwa da su a wasu lokuta, a yunƙurinsu da ƙoƙarinsu na sun tabbatar da tsaro da zaman lafiya da kare rayukan mutane da kare dukiyoyinsu. Muna miƙa ta'ziyar mu gare su, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana sauƙi, yayi mana wannan damuwa. Muna tawassuli da azumin da yake bakinmu da kuma albarkar waɗannan kwanaki masu albarka, Allah ya kawo mana sauƙi cikin al'amuranmu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi mana damuwarmu, dukkan wani abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya iya mana shi, dukkan wata barazana da tashe-tashen hankali da kashe-kashe da sace-sacen mutane Allah ya kawo mana ƙarshensa. Allah ya sa ya zama labari. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kinsa wa shugabanninmu hanyoyin da zasu kawo ƙarshen wannan al'amari. Allah ya dora mu akan hanyar da take ta daidai, ya nuna mana abinda yake gaskiya, ya ba mu ikon bin sa, ya cire mana san zuciya da keta da ta cika zukatan wasu da rama daga cikin mu. Allah subhanahu wataala ya karba addu'o'in mu a cikin wannan wata mai albarka. Akwai kamar yadda kuka sani, babban limaminmu na wannan masallaci yana fama da jiki, duk da dai yana samun sauki alhamdulillah. Muna fitowa muna tafsiri da shi, kuma yana halartar salloli a wannan masallaci, amma duk da haka yana buƙatar addu'ar mu. Allah ya ƙara masa lafiya,
amin.
Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya yi masa damuwarsa,
amin.
Allah subhanahu wataala ya ba shi jinkiri mai amfani,
amin.
Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
الله سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون سورة وأن نسكي كياء أمانون سودا الكور والذين هم على صلواتهم يحافظون su ne kuma waɗanda suke kiyaye sallolinsu. Allah ce ulaika humul warithun, waɗannan su ne magada. Alladhina yarithuna alfirdausa, waɗanda za su gaji firdaus, aljannar firdaus, hum fiha khalidun, su masu dawwama ne a cikinta. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, jiya mun yi magana mai tsawo akan wannan aya wanda ya shafi amana da alkawari da girman sha'aninsu a cikin addinin musulunci, wanda kuma malamai suka bayyana cewa da amana da alkawari duk wani abu ne da bawa ya ɗauka. Akwai amana da take tsakaninsa da Allah da alkawarin da yake tsakaninsa da Allah, akwai kuma amana da take tsakaninsa da ƴan uwansa mutane da alkawarin da suke kullawa da ƴan uwansa. To kowace irin amana wajibi ne bawa ya kiyaye ta, kiyaye amana da suke tsakaninsa da Allah, amanar dokoki da Allah ya kafa masa na yayi kaza kada yayi kaza, wannan amana ce da Allah subhanahu wataala ya danka masa, ya danka masa amanar shari'arsa na abubuwan da ya halatta masa da kuma abubuwan da ya haramta masa da kuma ibadar da ya dora masa. To duka ya kula da wannan, kula ne da amana. Sannan akwai amana tsakaninsa da ƴan uwansa mutane wanda za su bar masa, sawa'un amana ce ta dukiya ko kuma amana ce ta sirri ko kuma amana ce ta ainihin mutunci, amanar iyalai. Dukkan wani nau'i na amana wajibi ne mutum ya ga ya kiyaye, kuma wannan sifa ce daga cikin sifofin masu shiga aljannar firdausi. Wanda duk ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan sifofi, to babu shakka imaninsa ya ragu gwargwadon yadda wannan sifa ko waɗannan sifofi suka ragu tare da shi, gwargwadon yadda za su shiga, gwargwadon yadda imaninsa zai cika. Cin amana da karya yarjejeniya yana daga cikin manya-manyan laifuffuka, bal ma yana daga cikin alamomin munafirci. Duk mutumin da zai sifantu da sifar cin amana ko da sifar karya alkawari idan an yi da shi, ko karya yarjejeniya idan aka yi da shi, to wanda ya sifantu da wani bangare na sifar munafici. Hadisi ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce arba'un man kunna fihi كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ما يكي صلى الله عليه وسلم يتشيسه في قدابي 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 قدابه ودبك suka kasance tare da shi wadannan dabi'u guda hudu suka kasance tare da shi kana munafiqan khalisan nabi yace ya zama tataccen munafiki wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yadaha hatta yadaha wanda kuma duk ya zanto yana da daya daga cikin wadannan dabi'u guda hudu to yana da wata dabi'a ta munafici har sai lokacin da ya bata annabi yace idza tumina khana idan aka bashi amana yace amana wa idza haddatha kadhaba idan kuma yayi magana to yayi ƙarya wa idza ahada ghadara idan an yarjejeniya da shi ya ƙarya yarjejeniya wa idza khasama fajar idan kuma ana husuma da shi yayi fajirci yayi rashin tsoron Allah babu shakka wannan yana nuna maka cewa rike amana wani ginshiki ne babba daga cikin ginshikan addinin musulunci kuma ginshikai na imani haka nan kiyaye kawari ko yarjejeniya shi ma wani babban al'amari ne daga cikin manyan al'amura na imani hadisi ya tabbata cikin musnad imamu ahmad da kyakkyawar salsala daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yace annabi sallallahu alaihi wa sallama duk sanda zai mana huduba wato a mafi yawancin lokacin da zai mana huduba a cikin hudubar sa sai ya ce da mu la imana liman la amanata lah wa la dina liman la ahda lah nabi yace babu imani ga wanda ba shi da amana babu kuma addini ga wanda baya kula da alkawari ko yarjejeniya wanda yana nuna maka karfar alaƙar da take tsakanin imani da rike amana gwargwadon yadda mutum zai rike amana gwargwadon yadda imaninsa zai cika ya karfafa gwargwadon yadda zai yi wasa da amana ko ya ci amana gwargwadon yadda zai rasa imaninsa hakanan al'ahdu yarjejeniya da za a yi da mutum gwargwadon yadda zai kiyaye ta gwargwadon yadda yake nuna addininsa a ransa ko addininsa a tare da shi saboda haka karya yarjejeniya alama ce ta ƙarancin addini na mutum amana sifa ce daga cikin sifofin annabawa da manzannin Allah Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu shu'ara ya hikaito mana daga annabawa daban-daban Nuh annabi Hud annabi Salih annabi Lut annabi Shu'aib kowanne daga cikin waɗannan annabawan ya jaddada wa mutanensu cewa inni lakum rasulun amin lalle ni manzo ne mai amana a gare ku lalle ni manzo ne mai amana a gare ku haka nan annabi Musa alayhi salam kamar yake cikin suratul dukhan yana gaya fir'auna da zabaniyawansa an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin ku bada bayan Allah wato banu isra'ila da kuke rike da su yace inni lakum rasulun amin lalle ni manzo ne mai amana a gare ku kai hatta mala'iku Allah ya sifanta su da amana shugaban mala'iku duka jibrilu alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi da ar-ruhul amin nazala bihi ar-ruhul amin Allah ya ce ruhi mai amana shine mala'ika jibril shi ya saukar da alqur'ani muta'in thamma amin wanda ake wada'a ne a can sama sannan kuma mai amana ne hatta mu'minai cikin aljanu Allah ya gaya mana cewa wannan sifa ta amana ne daga cikin sifofinsu kisar annabi Suleiman lokacin da annabi Suleiman yake tambayar mutanen fada cewa wane ne zai ayyuku bi atuni bi arshiha qabla an yatuni muslimin, waye cikin ku zai kawo mun gadan sarautar Bilqis gabanin su zo suna masu mika wuya gare ni. Allah ce qala ifritu min aljinni ana atika bihi qabla an taquwa min maqamika wa inni alayhi laqawiyyun amin. Sai ifritu daga cikin aljanu ya tashi gaban annabi Sulaiman yace ana atika bihi qabla an taquwa min maqamika, ne zan kawo maka ganin sarautarta tun kafin ka tashi daga fada. Wa inni alayhi laqawiyyun amin, ni akan in kawo wannan abu ina da karfi, lalle ina da karfin da zan yi wannan, kuma ni mai amana ne. Wanda yana nuna maka girman sha'anin amana cikin kowane irin jinsin halitta. Allah subhanahu wataala ya kurzanta lamarin amana, kurzanta ta a cikin mutane, ya sanya ta ɗaya daga cikin manya-manyan ɗabi'un da annabawa suke shelantawa a cikin mutanensu don su samu yardar jama'a, don su samu yardar mutanensu, cewa su manzanni ne kuma masu amana. Ya sanya ta daga cikin sifofin wato mala'iku waɗanda Allah ya yi su tun asali ba sa sabansa, amma duk da haka ake sifanta su da amana saboda ka nutsu a kan duka abin da za su zo da shi na wahayi, ba za su ci amana ba. Shi yasa Alƙur'ani Allah ya ce mai amana ne ya kawo shi. Haka nan a cikin jinsin aljanu su ma duk wanda zai tashi zai bayyana nagartarsa to yakan faɗa sifar amana. Wannan yana nuna maka shi amana ba karamar al'amari, ba karamin al'amari ba ne. Kuma daga cikin abin da zai ƙara nuna maka girman sha'anin amana, duk wanda yake da amana shi ya cancanta a bashi aiki, a ɗora masa wani nauyi na al'umma. Lokacin da annabi Musa alaihi salam ya je Madian ya taimaka wa waɗannan 'yan mata biyu, 'ya'yan wani dattijo na ƙwarai a garin da suka kasa isa wajen shayar da dabbobinsu, ya taimaka musu. Ɗaya daga cikinsu take ba wa mahaifin shawara, ya abati stajirhu inna khaira man istajarta alqawiyyul amin, ce ya babana ka ɗauke shi aiki, ka ba shi aiki, domin wanda ya fi cancanta ka ba wa aiki shi ne mutumin da yake da ƙarfin da zai yi aikin kuma mai amana. Wanda yake nuna maka duk wani aiki da za ka sa a matsayinka na shugaba to ka danga shi a gurin mutumin da yake da amana, yana iya aikin da ka sa shi sannan kuma ya zama mai amana. Ba kawai ka dubi ɓangaren ya iya ba, ko ka dubi ɓangaren kawai ya yi mu ko da shi aka yi mu ko ya mana hidima ko kaza ko kaza, a'a, ka duba ka ga ya aikin da za ka ba shi zai iya aikin, yana da ƙarfin da ilimin da zai wannan aikin, sannan yana da amana. Lokacin da Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake rashin lafiyarsa ta ƙarshe, ya nuna mana cewa amana ba ƙaramin al'amari ba ce a wajen shugabanci, saboda annabi ya kira shugabanci amana. Hadisin Abu Zar cikin Sahih Muslim da yake cewa innaha amana, shugabanci amana ce. To lokacin da Sayyidina Umar yake rashin lafiya yana cewa law kana Abu Ubaidata hayyan lastakhlaftuhu, da Abu Ubaida sahabin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah yace da yana nan da rai da shi zan nada muku khalifa, fa in sa'alani rabbi, in naje ga ubangiji na Allah ya tambaye ni ya ka nada Abu Ubaida a matsayin khalifan musulmi, Sayyidina Umar ya ce sai in ce ubangiji na sami'tu nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam yaqulu huwa aminu hadhihi al-umma, saboda ji annabinka yana cewa shine mai amana a cikin wannan al'umma. Ya bashi wannan title din, ya bashi wannan wato sarauta ta aminu hadhihi al-umma. Wannan kuma ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari lokacin da wafdu Najran tawagar mutanen Najran al-Aqib wa Sayyid, da wanda daga cikin mutanen Najran manyan mutane daga Najran suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara kiristoci ne lokacin ba musulmi ba suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina annabi ya karanta musu alqur'ani ya rai musu imani da shi kuma za su iya suna ganin abin da yake faɗa ba gaskiya bane to shikenan su zo su yi mubahala a yi tsinuwa shine ɗaya daga cikin su yace kan mu kuskura mu yadda mu yi wannan tsinuwa ce idan muka yi tsinuwa rishi ya tabbata mai gaskiya ne to ba za mu ƙara albarka ba da mu da 'ya'yanmu duka saboda haka suka je suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu wani wanda zai dubinci al'amarinsu a Yaman amma ya aika musu mutum mai amana kada ya aika musu wani ba mai amana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ab'athanna ilaykum aminan haqqa amin zan aika muku mutum mai amana da gaske a lokacin da yawa daga cikin sahabbai kowa ya yi fatan a ce shi ne ba wai dan shugabancin ba dan ya samu wannan shaida ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce kowa ya rika tunanin kowa ya rika fatan ina ma shi ne za a aika daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qum ya aba ubaida ya aba ubaida tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna li kulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al umma abu ubaida kowace al'umma tana da amini amintacci mai amanar wannan al'umma shi ne Abu Ubaida wannan zai nuna maka ashe wanda yake da amana shi ya cancanci ya zama shugaba a cikin al'umma kuma shi ya cancanci a bashi aiki a ɗora masa wani nauyi saboda shi nauyin da za a ɗora masa sunan shi amana to in ba mai amana ba ba wanda zai kula da wannan amana babu shakka duk sanda al'umma ta tsaya da kulawa da wannan janibi ya zamana an rike amana kowa ya rike amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa magidanci a gidansa dan kasuwa a kasuwarsa ma'aikaci a wurin aikinsa wani shugaba a shugabancinsa basarake a sarautarsa kowane ya rike amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa to babu shakka za mu ga rayuwarmu ta gyaru duk wani abin da yake ya sha kanmu za mu ga mun iya fin ƙarfinsa za mu ga duk wasu matsaloli za su zo mana da sauƙi za mu ga al'amarinmu yana ƙara kyau rayuwarmu tana ƙara kyautatuwa ana samun walwala ana samun kwanciyar hankali da zaman lafiya duk sanda aka rasa wannan kuma to babu shakka rayuwa ce za ta lalace indai zai zanto amana ba ta da wato daraja a cikin al'umma to rayuwar al'ummar lalacewa za ta yi saboda dukkan wani abin da yake shiyance amana sai ya tabbata a cikin al'ummar sai an samu munafici sai an samu zalunci sai an samu algush sai an samu dungushe keta mugunta yaudara babu abin da ba za a samu ba saboda babu amanar amanar ita kadai ce za ta hana samuwar waɗannan abubuwa to da aka jingine ta wuri guda to kuma dukkan wasu cututtuka da suke karya al'umma to za su yi kane kare a cikin wannan al'umma kuma babu inda al'amarinta zai kai babu abin da ya jawo mana halin da muke ciki a yau sai taɓarɓarewar amana da rashinta yadda kowa kawai yana tunanin maslahar kansa ko maslahar 'yan uwansa baya tunanin maslahar al'umma abinda kawai kowa yake tunani me zai samu me zai tara a ce da shi wani ya hau matsayi kaza wannan shine abinda yake gabansa saboda haka amanar da Allah zai dora masa wannan bata gabansa kuma baya ganin nauyinta wannan yasa al'ummar musulmi a yau duk al'amuranta ya lalace muka wayi gari al'umma ce da la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkaran abin alheri ba ta san shi ba sannan abin mummuna kuma ba za ta tsaya ta yi yaki da shi ba aka wayi gari rayuwarmu ta lalace zinace-zinace sun yi yawa shaye-shayen kayan maye suka yi yawa a cikin kashe-kashe da sace-sace da rashin zaman lafiya duk wanda in ka koma zaka ga tushen sa rashin amana ne rashin tsare amana ne inda za a tsare amana to babu shakka abubuwa da dama za su yi sauki ba komai ne yake jawo masiba abin da yake jawo masiba irin wannan wato rashin kiyaye amana tuban da duk zai zama bai rike amana ba zama mai cin amana to Allah zai jarrabe shi jarraba iri-iri cin a duniya Allah ya jarrabe shi da cututtuka iri-iri saboda yadda ya ci haƙoƙin mutane ya zalunci mutane ya ci amanarsu haka nan duk al'ummar da ba za ta kiyaye amana ba ita ma wannan al'ummar Allah zai jarrabe ta da ci baya da lalacewar kasuwancinta da lalacewar shugabancinta da lalacewar tattalin arzikinta duk wani abu nata zai balbalce ya lalace su kurkuce ba dan komai ba saboda rashin amana rashin kula da amana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wannan al'umma cewa yana daga cikin alamomin alkiyama to zartar amana da lalacewarta a cikin wannan al'umma to zartar amana da lalacewarta a cikin wannan al'umma yana daga cikin abin da zai bayyana yayin fansama yayyawa a cikin wannan al'umma har a daina ganin ma ba komai bane hadisi ya tabbata cikin sahihai ne daga Abu Huraira a cikin sahihul Bukhari daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wata rana muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai wani bakauye ya zo ya ce ya rasulullahi mata sa'a yaushe alkiyama za ta tsaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza duyatil amana fantazir sa'a in aka tozarta amana to ka jira alkiyama in aka tozarta amana ka jira alkiyama sai ya ce kaifa idaatuha ya rasulullah ta yaya za a tozarta amana annabi ya ce idza ussila al'amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a duk sanda za a dauki a ba da shi ga wanda ba ahalinsa ba dauki aiki a dau bukami amma a dora wanda ba ahalinsa ba bai cancanta ba a bar wanda ya cancanta annabi ya ce to wannan shine tozarta alkiyama tozarta amana in kaga haka ta faru to da alama ce ta cewa alkiyama tana da duk sanda aka rasa amana a cikin al'umma to ma'aunin wannan al'umma yakan sakwarkwace ya lalace ya jujjuye kaga ana kiran gaskiya da ƙarya ƙarya kuma ana kiran ta gaskiya sai kaga wani yana ƙarya amma ana cewa gaskiya ne gaskiya ne mutane fa sun san ƙarya yake in aka bar guyin shi za a ce ka ji maƙaryacin banza amma san da yake faɗa cewa ke gaskiya ne ranka ya daɗe gaskiya ne za a juya komai sharri ya koma alheri sharri ne amma a rike kiran shi alheri tun da zarar aka ba shi wani mutsami ya fara satar dukiyar al'umma sai a ce yana samun alheri shekaru wani baka gani bai yanzu yana samun alheri dukiyar jama'a yake sata amma sunanta alheri to haka za a ita canza abubuwa ana jujjuya su wannan shine alamar tozarta amana a cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin ibnu majah hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace sai a ce ala nasi sanawatun khadda'a ko sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhdhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwalu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah fi amri al-'ammah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wasu shekaru masu yaudara za su zo a mutane ana faɗi shekaru ana nufin mutanen da za su zo a shekarun su ne masu yaudara jingina shekarun jingina yaudara zuwa ga shekaru majazi ne amma ana nufin su waɗanda za su riski shekarun waɗannan su ne masu yaudara nabi yace wadannan shekaru ma mai yaudara za su samu mutane yusaddaqu fiha al-kadhib za a rika gaskata makareci wa yukazzabu fiha as-sadiq a ƙaryata kuma mai gaskiya wa yu'tamanu al-kha'in maha'inci a bashi riƙon amana maha'inci ne amma bashi riƙon amana wa yukhawwanu fiha al-amin mai amanar kuma a tuhume shi da cin amana mu duba rayuwarmu a yau mu dora ta akan sikirin wannan hadisi shekaru ne masu yaudara mai yaudara a cikinsu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusaddaqu fiha al-kadhib makaryaci a rika ce masa mai gaskiya wa yukazzabu fiha as-sadiq mai gaskiya kuma a ƙaryata shi ce masa makaryaci wa yu'tamanu al-kha'in a dauko maha'inci macuci wanda an ga ha'incinsa an ga cutarsa a wasu lokuta amma dauko amana idan ga masa ana gani kuma kowa ya gani sannan wa yukhawwanu al-amin wanda kuma aka sani mai amanar ne sai ya ta masa zagon ƙasa ya ta masa yarfe ta ƙarerayi a kansa har a ɓata shi sai ce wa yantiqu fiha ruwaymina fi amri al-amma wani kasashe ya riƙa magana akan al'amarin al'umma shi zai riƙa magana da yawun al'umma shi zai riƙa ba da yadda za a yi ya riƙa faɗar ga yadda za a yi a fita daga kaza kuma wani kasashe ne gasaje sahabbai suka ce ya rasulullahi mai ake nufi da kasashe ya ce ar-rajulu tafih banzan mutum banzan bazara banzan banza amma kuma shi ne in ya faɗa shi kenan kowa kuma dole ya shiru ba wanda ya sai magana tashi ta yake ta kowa ka ɗauki wannan hadisi ka duba yadda rayuwa take a yau kusan duk abinda da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacinsa babu su amma ya ce za a zo waɗannan shekarun za su wanda yana nuna maka yadda abubuwa wato duk wani ma'auni zai lalace za a juya ma'aunai maimakon su nuna abinda yake na hakika kuma sai su nuna wani abu daban shi yasa kaga shi a sako kula da amana da kiyaye alkawari da kai yarjejeniya da mutane cikin sifofin ɗan aljanna sifofin masu gadar firdaus aka bayyana cewa lallai abu ne mai girman gaske to haka musulunci yake gina al'umma idan al'umma ta sake shi to babu shakka za ta lalace kuma abinda yake faruwa kenan za a kasashen ba a kasar mu ba a kasashen mu na musulmi duka yadda aka yi watsi da koyarwar musulunci da yadda musulunci yake saita ƴaƴansa yake musu kyakkyawar tarbiya yake gina su ya gina ruhinsu ya gina zuciyarsu ya gina gangar jikinsu ya gina musu tunani da aka tattara da wannan aka watsar aka koma ana tunanin me mutanen yamma suke so kuma me suke yi shi za a kwaikwaya har ya zamana su ta wani bangaren ma sun fi dama-dama a kanmu saboda su ya'lamuna zahirin min alhayatid dunya to mu ba duniyar ba lahirar su sun san duniyar suna tsayawa su gyara ta domin a nan dai rabonsu yake kadai amma mu ba mu san duniyar ba sannan kuma lahirar mun sake ta babu shakka idan muna son gyara to dole mu faɗa wa kanmu gaskiya dole mu yarda da cututtukan da suka mamaye mu ba cuta ba ce da ta samu rukuni guda ɗaya cikin al'umma da za a ga cewa wannan rukunin shi kaɗai ne mai laifi kamar yadda yawanci in aka ga lalacewa ta al'umma kawai saman ake kallo sama ake daga ana kallo shi ƙasan ya manta cewa shi wanda yake can saman daga nan ƙasan ya tashi ya je sama daga cikin bai tashi ba wai wani ne aka jeho shi daga can saman ba ashe ka ga lalacewa daga ƙasa take in ƙasan ta gyaru shi wanda ai ba bai dawaba bane in ya tafi ba sai kusa mai kyan ba to amma duk ƙasan ta lalace ta gurɓace to kuma sai ka ga waɗannan cututtukan da ake fama da su da rubda ciki da cuta da zalunci da rashin gaskiya sai kaga babu ba karami sai kaga mutun kana tausayin sa gayar tausayi ka kirawo shi don ka taimake shi amma kana daukin wani abu ka bashi don taimaka masa shi kuma yana fara tunanin ta yanzu cuci ka abu shakka in ba wannan muka gyara ba to kuma mu da muka gyara Allah ne ya sauke
amin
Allah ce walladina hum ala salawatihim yuhafizuna sune wadanda suke tsare sallolin su suke tsare sallolin su wannan sifa ce daga cikin sifofi na mu'minai al-muhafazatu ala salawat tsare salloli shine yin su akan lokutan su da kula da rukunnan su da sharuddan su da wajiban su wannan sune tsare sallah a baya can an ce wal farko can an ga mana walladina hum fi salati khashu zace sifar farko da aka fara ambata ta mu'minai fi salatihim khashi'una aka ambaci khushu'i wanda shine lubbin sallah shine wato ainihin tsotsuwar sallah din kanta to sai kuma aka rufe da maganar sallar har ila yau amma aka yi maganar kuma muhafaza saboda duk abubuwan tare suke babu wanda zai kasance mai muhafaza mai kiyaye sallarsa sai wanda yake khushu'i a cikinta wanda yake khushu'i a cikinta shine zai kiyaye rukunanta shine zai kiyaye wajibanta shine zai kiyaye sharuddanta wanda baya da khushu'i ba zai yi wannan ba saboda haka aka fara da abin da shi zai haifar da wannan abin na karshe da aka ambata sannan kuma wanda yake muhafaza akan sallarsa shine yake samun khushu'i tare da shi wanda duk baya kula da sallar ba za ka yi taba samun khushu'i ba wanda sallah sai ya ga dama yayi ko kuma yana iya barin lokacinta ba ya fita sannan ya tashi ya yi ta to wanda ya kake tsammanin in ya shiga yin ta zai tsaya yi ta a nitsi ba za ta samu a nitsa ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya bude maganar sifofin mu'minai da sallah ya rufe kuma da sallah aka faɗi khushu'i sannan ƙarshe aka faɗi muhafaza shine kiyaye sallar waɗannan abubuwa kuma biyu tare suke kuma dan a nuna maka cewa duk mutumin da zai kula da sallarsa da khushu'i cikin sallarsa to sifofin da suke tsakankanin su dinnan da aka ambata duka alil lagu wa waridu liz zakati fa'ilu li furujihim hafizu to duk za a same su tare shi idan zai kula da khushu'i da muhafaza akan sallah farko da ƙarshe to duk sauran za su samu saboda haka akwai hikima ba karama ba ta jawo hankali zuwa ga a bude sifofin nan da sallah maganar khushu'i a cikinta a kuma rufe da sallah maganar muhafaza wato tsareta tsare lokacinta da tsare rukuninta da sharadinta da wajibinta dan a nuna maka cewa sauran sifofin duka in wannan bata samu to sauran ba ta samu ba saboda kan ana son a samu mutum mai amana mai gaskiya mai fitar da haƙƙin Allah daga cikin dukiyarsa mai amfani da lokacinsa yadda ya dace da kaucewa dukkan wasu maganganu marasa ma'ana marasa tushi to ana so a same shi a samu mai sallah mai kula da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah ku sani mafi alkhairin mafi alkhairin ayyukan ku shine ita ce sallah duk wani abu da za ka yi da gaɓoɓinka na ibada sallah ce gaba duk wata ibada da za ka yi sallah ita ce a gaba imam muslim ya fitar da hadisi daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu yake cewa as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah kaffaratun lima bainahunna salloli biyar da kuma sallar juma'a zuwa wata juma'a suna kankare laifuffukan da suke faruwa tsakaninsu wato sallar azhar zuwa al'asar tana kankare abinda mutum zai yi na laifuffuka a tsakanin waɗannan salloli biyu azhar zuwa al'asar zuwa maghriba maghriba zuwa isha'i isha'i zuwa asuba asuba zuwa azhar haka nan juma'a sati zuwa wani sati shi ba idan mutum yayi Allah zai kankare masa laifuffukansa imam muslim ya fitar da hadisi daga usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inda sirafina min salatina hadhihi bayan mun gama sallar azala wato mun gama wannan sallah ko sallar al'asr annabi ya gaya mana hadisi fa qala sai annabi ya ce da mu ma adri uhaddithukum bi shay'in aw askut ban sani ba baku wani hadisi ne ko in shiru in kyale ku sai suka ce ya rasulullahi in kana khairan fa hadithna in abu ne bai dadi a gaya mana wa in kana ghayra zalika in ba dadi kuma fallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa suka sani an ga a gaya mana to a gaya mana mu yi hakuri kuma an ga za a janye mana to ka dai da sahabbai suke ansa shi ne annabi sai ya ce da su ma min muslimin ya tatahharu fa yutimmu at-tahur alladhi kataba Allah alayhi fa yusalli hadhihi as-salawat al-khams illa kanat kaffarat lima baina Allah shi abu ne mai dadi sai sun fito daga masallaci ne sai ya ce ga muku hadisi ko in shiru ya rasulullahi inda dadi a gaya mana kuma da tada hankali to Allah dai da manzonsa dai sun suka san me kawa to sai annabi ya ce da su ba min muslimin babu wani musulmi kowa musulmi da su da musulmin da zai rayu na ƙarshe a duniya babu wani musulmi da zai yi tsarki ya cika tsarkinsa wato yayi alwala ya cika alwalarsa kamar yadda Allah ya farlanta masa to yayi cikakkiyar alwala sannan ayi waɗannan salloli biyar da shi illa kanat kaffaratin lima baina ba ce sallolin da sun kankare masa wasu ƴan laifuffukan da yayi a tsakankaninsu sai kaga almuhafaza akan sallah abu ne wanda yake da girman gaske kuma yake da falala ga musulmi Imam at-Tabarani ya fitar da hadisi daga Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce خمس من جاء بهن مع إيمان بالله دخل الجنة أبو هو بير دو وند ييزو دسو رانا قوبة قيامة تارد إيماني تزيش قال الجنة أبو نفر قول النبي فلا من حافظ على الصلوات الخمس وند زي سألي سلو لي بير وند زي كيا يسلو لي بير على وضوئهن وركوئهن وسجودهن كيا يي alwalasu kiyaye ruku'unsu da sujjadarsu sannan abu nabi wa adda zakata ammalihi tibatan biha nafsu fitar da zakar dukiyarsa ya bayar yana mai jin daɗi ba a takure ba ba cikin jin haushi ba da damuwa wani dole yake ba da zakar ba yana jin daɗinta ba don kawai dai an sa masa ido saboda haka in aka rabu da shi zai iya dainawa wannan ba shi yake faɗa ba ana maganar wallazina hum lizzakati fa'iluna su ba da zakka qimatan biha nafsu yana mai jin dadin yana fidda zakka wa hajja albayta in istata'a ilayhi sabila yaje yayi haji idan ya samu ikon yin haji wa sama ramadana azumin ramadana yazo kuma yayi azumi wa adda al'amana kuma ya ba da amana ya sauke amana ka duba abubuwa da suka zo a ayar nan duk sun zo a nan a yi maganar sallah a yi maganar zakka a yi maganar amana da Allah dai ya ambace su a cikin ayar nan wanda ya ce kuma waɗanda suka yi sifantu da waɗanda sifa su za su gaji aljannar firdaus shi ma annabi ya ce duk wanda ya zo wa Allah da su tare da imani da ce qad aflaha almu'minun tare da imani yace to dakhala aljanna ya gama shiga aljanna at-tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir ya fitar da riwaya daga Tariq ibn Shihab yake cewa wata rana ya kwana a wajen Salman al-Farisi ya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mai ibada ce ya je gurin sa ya kwana a wajen sa ba dan ko ba dan ya ga irin kokarin da yake yi dan shi ma ya kwaikwaye shi irin kokarin da yake cikin dare na tashi ya tsiyamar layi da ya kwana ne karshen dare abin nan Salman bai tashi ba sai a karshen dare sai ya tashi yayi sallah to shi Tariq ibn Shihab ya tace abin zai faka tsammanin sa ana isha'i ya ci abinci dan huta to zai tashi ta sallah sai da sai da yaje karshen dare da mu kuma wannan sunna fisan a bari a karshen dare lokacin da Allah subhanahu wataala yake sauka duniyar abin da duniya mafi kusa yana shelar wani bare mai neman gafara gafarta masa waye mai roƙo in bashi waye mai addu'a an sa masa yasa yake son wannan lokacin hidaya qasrul akhir min al-layl to shi Tariq ibn Shihab ya ta cewa wannan sahabi zai cika sallar daransa da salloli sai ga sai da ya bari karshen dare sai ga ya tashi yayi sallah sai ya ce da shi sai yake ga wa Salman ga yadda na yi tsammanin zanga kana ibada sai kuma ga shi na ga ba haka ba shi ne sai Salman yake cewa da shi hafizu ala hadhihi salawatil khams ku kiyaye waɗannan salloli biyar ku kiyaye waɗannan salloli biyar fa innahunna kaffaratu li hadhihi aljarahat ma lam tusab almaqtala ce ku kiyaye waɗannan salloli su ne za su zama muku kaffara na waɗansu ƴan laifukan da kuke yi matuƙar laifin bai kai ga makasa ba wato bai kai ga manyan laifuka ba idan ƴan laifuka ne da za ku riƙa yi ƴan sagayar to waɗannan salloli da za su wanke muku matuƙar laifin bai kai zuwa makasa ba wato kabira to duk wanda yana nuna maka girman tsare sallah da kula da su sai Allah ce hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ku tsare salloli da sallar nan ta al-asr sallah mafi ficiya ku tsaya ga Allah kuna masu nutsuwa Allah ce ulaika humul warithun waɗannan su ne magada to waɗannan da kuka ji sifofin su daga imani da khushu'i da ba da zakka da kaucewa lagau da ba da zakka da kiyaye mutunci da kiyaye farji da kuma rike amana da kula da alkawari da kiyaye sallah to waɗannan su ne magada ce su ne magada za su gaji gidajen aljanna ranar gobe kiyama Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito kamar da yake cikin sunan Ibn Majah da bai haƙi a cikin shu'abul iman da wasu daga cikin malaman hadisi da sanadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin illa wa lahu manzilani manzilun fil janna wa manzilun fil nar fa idha mata fadakhala an-nar waritha ahlul jannati manzila fa dhalika qawluhu ta'ala ulaika humul warithun annabi yace ba ɗaya daga cikin ku face yana da gidaje guda biyu ba ɗaya daga cikinku face gidansa biyu ne a ranar gobe kiyama gidansa ɗaya a aljanna gidansa ɗaya a wuta idan ya yi kuskure ya yi kasada ya mutu ya tafi wuta to ‘yan aljanna sai su gaji gidansa nabi ya ce wannan shi ne faɗar Allah ulaika humul warithuna waɗannan su ne magada shi ne abinda malamai suka ce hadisin yana nuna cewa duk mutum yana da gidaje guda biyu gidansa nan gidansa aljanna gidansa wuta idan mu'mini ya mutu akan imaninsa zai gaji zai tafi gidan aljanna ko da ya je wuta zai koma ya tafi gidansa dan wuta yana da gida aljanna saboda haka ya kafirci ya ƙi yadda ya imani ko ya imani ya kafirce wa Allah ya mutu akan kafirci ya tafi wuta ta riƙe shi aka hana shi fita to can gidan nashi na aljanna mu'mini ne za su gaje shi da gidansa da iyalansa da aka tare don masa ƴan aljanna horul ai duk da kayan alatu da kayan jin daɗi da aka tare don masa dai aljanna ne za su yi hijjaki da wannan sannan shi kuma kai kuma mu'mini da aka tare don maka da wani can in ka bijiri kai taurin kai a kai ka can su kuma za a haɗa musu can a ce to duk ku ƙara da azabar da masibar da da bicizan da kunamin da kowace tiya da suke cika ce duk an kara muku kuma Allah kiya shi Allah ce ulaika allazina yarisuna alfirdaus ulaika humul warisuna wadannan sune magada da suke gada allazina yarisuna alfirdaus wadanda suke gadar aljannar firdausi aljannar firdaus da na gobe kiyama kamar yadda Allah subhanahu wataala ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya wannan ita ce aljanna da muke gadarwa mai taqawa daga cikin bayan wa tilkal jannatu allati uristumuha ba kuntum ta'malu Allah ce waccan aljannar mai matsayi ita ce aljanna da za a gadar muku da ita a dalilin da abin da kuke aikatawa firdausi ita ce a'la aljinan wa awsatuha ita ce tafi kowace daga ita sai al'arshin ubangiji wannan aljanna hawa hawa ce gurufatun ne hawa hawa ne to wanda suke can kororuwa sune yan aljannatul firdaus sanan daga aljannatul firdaus sai arshin rahman kuma daga aljannatul firdaus ce ta tafajjaro anharul janna duk koramin aljanna din da ake magana nan da zuma nan madara nan ruwa nan menene duk daga can alfirdaus nan ne nan ne babbugas daga nan suke bubbugowa kalmar firdaus yana nuna wani gidan gona wani lambu mai kayan marmari mai ban sha'awa wanda ya hada duka nau'ukan dangogin kayan marmari النبي صلى الله عليه وسلم كما يديك يتكن سوى البخاري حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يناتي فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة إذا كنت أدعى ويقول ألا الجنة تقول إيش فردوس إذا كنت أقول إيش كنت أقول إيش لما بمسكي كنت أقول فردوس فإنه أوسط الجنة شيء تف قوة الجنة لودة تف قوة فللا سنة وأعلى الجنة إتتي تف قوة قولوا وفوقه سما ونم فردوس عرش الرحمن الأرش الله نمي رحمة سنة ونن الجنة الفردوس ني سولا قولمو لك سكي أقوى أنا الجنة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه yake cewa ummur rabi ummur rubayya binti albara haka yazo a riwayar amma bintun nadir ce rubayya bintun nadir ibn dandam wato kamar abba ce gurin Anas dan Malik ita ce ummu haritha uwar haritha ibn suraka ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya nabi allah ya annabin allah ala tuhaddithuni an harithata ba za ka bani labarin haritha ba Harisa din nan danta ne an kashe shi a yakin Badar amma abin da ya kashe shi shine wani wato taku abin nan wani wata kibiya da ta kuskure ba shi aka yi ne harbi ba an harba sai ta kuskure sai ta same shi sai ya shahada to sai take cewa ba ni labarin samana fa in kana fil jannati sabartu in aljanna yake sai ya haƙuri domin abin nan ta dauka tunda ba kafirin ba shi niyyar kashewa ba kafirin wani niyyar harbi sai kubiyar ta kubuce ta same shi to ko shi ba shahidi bane ta dauka shahidi shine wanda kafiri ya nime shi da kisa kuma ya kashe shi haka ta zata shahidi to shi kuma wannan usiba bisamin ghar kamar da yake cikin wato wani kubutaccen ko kautaccen abin nan ke kautaccen kibiya ce ta same shi ta kashe shi sai take ta toshi ko ba cikin shahada ba bari a bata labarin wani hali yake ciki in yana aljanna shikenan ta dangana ta kara hakuri wai in kana ghaira zalika shahadtu alayhi fi buka ko ba haka bane to in yi masa kuka sai annabi ce ya umma harisa innaha jinanun fil janna annabi ce umma harisa aljanna fa ba daya bace da yawa ne Allah ce wali man khafa maqama rabbih jannatan wa min dunihima jannatan gudana kenan hudu nabi ce innaha jinanu ba aljanna dai bace aljanna ce da yawa wa inna ibnaki asaba alfirdaus al'ala danki fa yana can firdaus ta kododuwa Allah ka samu daga ciki
amin
Allah ya ce hum fiha khalidun su masu dawama ne a cikin ta da wannan zamu dakata sai kuma gobe insha Allah abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fima na sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh